Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 25 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger da kewaya ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da lol FM. Baya ga haka kuma za a iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ke fatar kun tashi lafiya. Ina kuma tare da
Baba Yakubu Makeri. Ga kuma kanun labarai. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya zai gudanar da wani taron gaggawa akan gwajin makami mai lizabi da Koriya ta Arewa ta yi bayan nan. Yan sandan Turai sun ce kutsin na'urar kwamfuta ya addabi akalla ma'aikatu 100,000. Ana gudanar da wani gagarumin bincike akan wanda zai zama sabon daraktan hukumar FBI.
To kanin labarin kenan, Litinin 15 ga watan Mayu shekara ta 2017. Bayan kun gama jin labarin duniya, muna da rahotanni guda uku. Daya akan wannan rana ta Litinin da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin karrama iyali, sai kuma taron bita da aka yi wa malamai da su kuji yin wa'azanta da zaune tsaye a watan azumi da za a fara ƙasa da makonni biyu idan Allah ya yarda. Kwamitin yaƙi da safarar bakin haure na Majalisar Wakilan Jamhuriyar Nijar kuma ya kai ziyara Agadez. Kada kuma amince kamar kowace ranar Litinin, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum jama'a. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe Talata akan gwajin makami mai lizami wadda Koriya ta Arewa ta yi bayan nan. Kasashen Amurka, Japan da Koriya ta Kudu ne suka kira wannan zaben gaggawar bayan Pyongyang ta kaddamar da gwajin makami mai lizami a jiya Lahadi mai cin dogon zango zuwa sama, wanda ka iya harba roka da zai ci nisan kilomita 4,500 ta sama. Da safiyar yau Litinin ne Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasara wurin kera sabon makami mai linzami mai cin dogon zango a wani gwaji da shugaban kasar Kim Jong-un ya sa ido da nufin tabbatar da girma da nauyin makami mai na nukuliyan. Kamfanin dillancin labarai na kasar ta KCNA ya ce an harba makamin ne ta sama yanda ba zai shafi tsaro na kasashe makwabta ba, kuma ya yi tafiya kilomita 787 da nisansa ya kai tazaran kilomita 2,111 ta sama. Kamfanin dillancin labaran na KCNA ya rawaito shugaban Kim yana zargin Amurka da tsoratar da kasashe da ba su da makamai masu linzami, kuma yana kashedi ga Amurka da ta daina bahaguwar fahimta akan wannan batu. Yana cewa gaskiyar lamarin shine bangaren da take gwaje-gwajen makaman yanki ne da yake cikin Koriya ta Arewa. Fadar White House ta ce gwajin makami na bayan nan ya kamata ya zama kira ga kasashen duniya don a aiwatar da tsauraran takunkumai akan Koriya ta Arewa. ‘Yan sandan Turai sun ce kutsin na'ura mai kwakwalwa ya addabi akalla ma’aikatu 100,000 a kasashe 150 a duniya, tare da saka cutar kwamfuta a kan kundin bayanan ma’aikatun har sai sun biya wasu kuɗaɗe ga masu kutsin, da yake hira da talabijin ITV ta ƙasar Birtaniya a kan wannan batu. Daraktan ‘yan sandan Turai Rob Wainwright ya ce yana bakin cikin yadda adadin mutane da wannan kutsin ya shafa zai dada karuwa idan suka je aiki suka kunna na'urorinsu a yau Litinin. Ya zuwa yanzu babu wani rahoto da ya tabbatar da ana samun nasara a kokari da ake yi don gano wanda ya shirya wannan aika-aikan. Masana tsaron kwamfuta sun tabbatarwa ɗaiɗaikun mutane da suka sabunta na'urorinsu cewa sun tsira, sun kuma ba da shawara cewar waɗanda cutar kwamfutan ta kai hari a kan na'urorinsu kada su biya kuɗaɗe da masu kutsin suke bukata daga gare su, wanda ya kai $300. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana gudanar da wani gagarumin bincike akan wanda zai zama sabon daraktan hukumar binciken laifuka a nan Amurka ta FBI. bayan shugaban Amurka Donald Trump ya sallame shugaban na FBI James Comey a makon da ya gabata. Gwamnati ta yi tambayoyi ga mutane takwas wadda ake niyyar ba ɗayansu aikin, kuma shugaba Trump ya ce yana yiwuwa a yanke hukunci akan wanda zai yi wannan aikin kafin ya bar ƙasar a ranar Juma'a a bulagurinsa na farko zuwa ƙasar waje tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. Trump ya faɗa wa waɗanda ake musu binciken cewar za a gudanar da binciken cikin gaggawa. An fara musu tambayoyi ne akan abubuwa masu muhimmanci a rayuwarsu, amma dai shahararrun mutane ne masu mutunci kuma gwanaye. Wannan shine abin da ake nema ga shugaban hukumar FBI. A halin yanzu batutuwan shugaban ƙasar na ci gaba da mamaye labarai, kuma yana ƙara jan hankali 'yan majalisar dokoki na ɓangarori biyu masu sukan lamiri akan matakin da ya ɗauka a makon da ya gabata. Yana musayar bayanai daga fadarsa ta White House akan sallama da kuma saƙon Twitter na barazana wanda ke yin kashedi ga Comey game da bayanan bayyana ainihin firarsu da 'yan da suka yi wanda ka iya ɗauka a faifai kai bayyana ga 'yan jarida. Wata ƙungiyar 'yan bindiga a Ivory Coast ta ƙaddamar da wani hari don ƙwato yankin birnin tsakiyar ƙasar na Bouake daga sojojin gwamnati bisa buƙatar cika musu alkawari na ƙarin wasu kuɗaɗe. Aƙalla mutum ɗaya ne ya mutu, kuma rahotanni sun ce mutane 20 ne suka jikata biyo bayan watsi da kashedi da 'yan tawayen suka yi cewa kowa ya zauna a cikin gidansa. Har yau babu wata sanarwa daga ma'aikatar sojin ƙasar akan nasarar kwantar da tarzoma da ke faruwa a ƙasar. Wani soja da ya bijire ya ce sojojinsu ba za su ajiye makamai ba, kuma suna jiran dakarun gwamnatin. Sojojin gwamnatin sun kwace Bouake ne, birni mafi girma na biyu a ƙasar Ivory Coast a ranar Juma'a. Galibin sojojin tsofaffin 'yan tawaye ne da aka ɗauke su aikin soja bayan wata takaitacciyar tarzoma a cikin watan Janairu. An yi wa 'yan tawayen alƙawarin biyansu wasu kuɗaɗe idan suka ajiye makamai, amma gwamnatin ƙasar ba ta ƙi cika wannan alƙawarin. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo tana fama da ɓarkewar ƙwayar muguwar cutar nan ta Ebola. Ministan kiwon lafiya a Congo, Oli Ilunga, ya ba da sanarwa a shekaran jiya Asabar cewar mutane uku ne suka mutu sakamakon kamuwa da wannan ƙwayar cutar a arewa maso gabashin ƙasar. Ilunga ya gargaɗi mutane kada su tsorata, kuma ya ce jami'ai suna aiki gadan-gadan wurin ɗaukar matakai na daƙile yaɗuwar wannan cutar. Hukumar lafiya ta WHO tana aiki tare da hukumomin Congo game da ɗaukar ma'aikatan lafiya a yankin karkara, inda mutane ukun suka mutu a ranar 22 ga watan Afrilu. Ana zaton wasu mutane 11 kuma sun kamu da wannan ƙwayar cutar a yankin. Daraktan hukumar WHO a Afirka, Mashidiso Moti, ya ce babban birnin Congo Kinshasa a ranar Juma'a don tattaunawa akan matakai na hada yaduwar wannan cutar.
Labaran duniya kenan kuka gama je. Yau rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin karrama iyali a duk faɗin duniya. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya aiko mana da rahoton yadda wata ƙungiya da ke yankoran kare haƙƙin yara da mata ta yi wannan biki.
Takin bikin na bana ya shafi lamuran ilimi ne da tattauna don zaman lafiya a gidaje. Nan ma taron cibiyar kulawa da iyali ne a unguwar Kubuwa Abuja, wato Center for Family Initiative, don nuna bukatar fahimtar juna tsakanin magidanta da matansu, musamman ma kasashe masu tasowa da ke fuskantar raɗaɗin tattalin arziki.
From my standpoint, the violence against anybody, whether it's a man, it's a woman, or anybody at all.
Shugabar cibiyar Princess Osita Oleribe ke karfafa yaki da cin zarafin mata da yara, kazalika da yaki da fyaɗe da ke neman zama ruwan dare game duniya. Wani abu ma da ƙungiyoyin kan taɓo ya haɗa da yadda yara ko masu riƙon yara kan gana wa yaran azaba da sunan horo ko kuma don dalilan ƙin jinin yaran.
Children in the class didn't want to go near a child. And the teacher was like, "What? Why won't you go near him? Why won't you sit on your seat?" He said, "No, we can't sit here. The boy is
mad." Oleribe ta bada misalin wani yaro dan primary a yankin Sule Jajiyar Neja da yara ke zama nesa da shi, inda da aka bincika sai aka samu wani gimbo ne a hannunsa da ya rufe sakamakon yadda mahaifiyarsa ta kona shi da dutsen guga don wai yana yi wa yayansa reni. Tuntubar iyayen don yi musu nasiha ya sanya su cire ma yaron daga makarantar. Ga ra'ayin wasu iyaye a taron.
Sunana Gideon Peter. Wannan labarin da dazu wata mata ta bada wani hi abadan wanda yaro mamanta kona marhanu domin yana renawa yayen shi. Ya kamata iyaye su gane cewa in yaro yana girma akwai halaye kala-kala wanda yara suna da shi wanda ma ba mai kyau bane. Amma kuma yaranta ne. Tarbiya ba lallai sai ka yawa yaro rauni ba.
Florence Shiru. Ka sani ce wannan lokacin da muke tillas kowa yayi cotton coat according to some. Akwai recession. So inda za a yi managing yanzu shine kowa na duba. In muna cin rice kamar 3 times da za a rage shi maybe once or twice. Then zaka duba ka san wajen da zaka saya kaya da sauki mu yi managing. Kuma shi na aiki ni ma na aiki ai contribution na dukan mun to sai an jima
haka na akwai batun dorawa yara ayyukan kwadago da suka fi karfin su da kuma kalubalen shan miyagun kwayoyi. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Nasiru daga Nigeria, bari mu leka Niger makwabciyar Nigeria daga inda wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya akwa da rahoton cewa kwamitin yaƙi da safara bakin haure na Majalisar Wakilan Ƙasar ya kai ziyara garin Agadez, birnin da ya kasance wajen yada zangon ƙarshe kafin a tsallaka da bakin haure zuwa ƙasashen arewacin Afrika, daga inda kuma za a nufi wasu ƙasashen Turai.
Menene makasudin dalilan ziyarar wannan kwamitin a birnin Agadez? Wannan Rabla Aminu Saminu Lawali ita ce shugaban wannan kwamitin na 'yan majalisar dokoki ta ƙasa mai yaƙi da safarar bakin haure.
Agadez nan ne in aka diba nan dai Afrika ta kusa-kusa duk waɗanda suke bi suna tafiya Europe su cuɗu. Tare da jama'anmu da ke nan akwai matsaloli da yawa wanda mu majalisa muna so a takaice mu kawo namu gudunmuwa don wa'anga matsaloli jama'a su rabu da su. Suwa ne muka yi mu saurara kowa da kowa duk jama'a duk al'umma duk wanda abin ta shafa. Sa'an nan ne yanzu in muka koma can sai mu san abin da za mu.
Shekaru biyu ne da suka shuɗe Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta ɗauki doka mai hana duk wani aiki na safarar bakin haure tare da tanadin hukumci mai tsananin gaske na zama gidan wakafi da tara mai yawa ga dukkan waɗanda aka cince su a cikin wannan sha'anin na safarar bakin haure. Sai dai duk da haka lamarin bai canza zane ba, tunda a cikin watan jiya ma sai da sojojin Jamhuriyar Nijar da ke zagayen tsaron iyako kin Jamhuriyar Nijar da kasar Algeria suka ceto waɗansu bakin haure ɗayan ƙasashen Afrika da dama da suka kai su 20 da aka zubar a tsakiyar hamada. Abinda ya sa tsofaffin masu aikin safarar bakin hauren cewa wajen gyara an bata, kamar yanda ɗaya daga cikin su Malam Ahmadu Umaru ke bayani.
Wurin neman gyara ya kai inda aka bata, an rihe wasu, an kama motoci, wai ana dibin kamar wannan abin zai kawo maganin sai da wa'annan tahiyar da bakin haure suke bai kawo tsaye da shi ba. Dan ka tare 40 70 sun huta ta haka waje me kai kenan.
Tun lokacin da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta aiwatar da doka ga wannan lamarin na safarar bakin haure, kungiyoyin fararen hula suke ta yin kakkausar suka ga wannan matakin. Abinda ya sa Traore Hamidu ɗaya daga cikin su ke cewa fa wannan matsalar ta kasashen Turai ce ba ta Jamhuriyar Nijar ba.
Wannan matsala ne migration nan ba matsala ne na Agadez ba, matsala ne na Turai kenan. Ba nan ne ya kamata a yi doka na hana mutane su zo Agadez ko su hana mutane su wucewa? A'a, dokan nan can Turai ne suke da matsala, su ya kamata su yi wannan. Siyasa muka ce musu mu matsalar gare mu na Agadez ba shine suka taba ba.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.
Idan muna da rai da lafiya saura kasa da makonni biyu a fara azumi, a saboda haka ne gwamnatin jihar Niger Arewa maso yammacin Najeriya ta shirya taron bitawa malaman jihar akan muhimmancin kaucewa amfani da kalamanta da hankulan jama'a a lokacin da suke wa'azin watan Ramadan. Wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso wanda ya kasance a taron bitar da aka kammala a ranar Lahadin nan da ta gabata.
Kuma abinda yasa Alhaji Dr. Abubakar Sadiq Sani Bello ya bada approval na wannan taro saboda su malaman su samu jituwa bakin su zama daya kuma a yi kokari duk wazi wanda za su yi ya zamanto wanda yana cikin Al-Qur'an da Hadis.
Babban daraktan kula da harkokin addinai na jihar Niger Alhaji Umar Faruk Abdullahi ya ce sun shirya taron bitar ne bisa la'akari da zamani.
Yanda ya zamani ke tafiya rigingimu na karuwa, shi yasa muke so mu jihar Niger ko babu inda rigima ke hudowa kamar ta hanyar addini, to shi yasa muke ta kokari mu rufe duk gabobi da fitina zai hito.
Wasu daga cikin manyan malaman da suka halarci taron bitar ga abinda suke cewa.
Sunana Abubakar Abu Sumayya. Saboda haka irin wannan yana kawo hadin kan al'umma kuma yana kawo ayi magana akan abu guda.
Sunana Muhammad Sadis Rajab Izam. Wannan taro alhamdulillah ba abin da yafi shi farin ciki da jin dadi da karsashi a zuciyar mutanen kirki musulmai gaba daya. Yanzu gashi na gaisa da wadda yake dan izala, na gaisa da wadda yake dan tarika.
Ko baya ga wannan mataki da gwamnatin jihar Niger ta dauka, wasu manyan malaman Islamar a Najeriya na ganin akwai bukatar sanya idanu ga daliban Najeriya da ke zuwa neman ilimi a kasashen Larabawa domin tabbatar da ganin ba su fada cikin kungiyoyin ta'addanci ba. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya da ke tura daruruwan malamai a sassan Afirka ta yamma domin gudanar da tafsirin na Ramadan.
Kuma yana da kyau gwamnati ta sa ido kan masu tafiya karatu waje kuma ta dubi su wane ne sun dawo suke zamantowa kasa matsala, su wane ne suke kawo ta'addanci wa kasa bayan sun dawo daga karatu su. Mu a kungiyar Izala in ba a yaba wa kungiyar wurin tabbatar da zaman lafiya ba, ba za a soke ta ba.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mun gode Mustapha. Waɗannan rahotanni suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Shirin namu a yau zai doshi garin Takum ne a jihar Taraba, inda kwanakin baya fada ya shiga tsakanin wani saurayi mai suna Awalu da wasu ƴaƴan mahauta. A lokacin wannan fada, wayar hannu ta Awalu ta bata, saboda haka ya kai kara ofishin ƴan sanda a nan Takum. Da ƴan sanda suka yi bincikensu, sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu. Kotun ta bayar da belin waɗannan yara ƴan mahauta bisa sharaɗin cewa za su biya Awalu wayarsa ko kuma za su samar masa da wayarsa. To amma kwanaki biyu bayan bayar da belin, an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara Awalu suka lakkaɗa masa duka, wanda har sai da ƙwaƙwalwarsa ta taɓu. Bari mu je da wani abu ya faru ta bakin Abubakar Musa Mafindi, kawun Awalu.
Sunana Abubakar Musa Mafindi.
Wala Abubakar, wani labari za ka bamu kan abin da ya faru ga wannan yaron sunansa da duka halin da ake ciki?
Abin da ke faruwa shine ina da wata kanwa mai suna Aisha, amma muna kiranta da Shugu, sannan tana da ɗa mai suna Awalu. Awalu nan ya samu matsala na ɗan rikici da waɗansu yaran mahauta, bayan matsalan ta kai su ga ƴan sanda aka shafe.
Ina zuwa kafin kai nisa a ina wannan kanwar taka take, kuma in aure take waye ne mijinta a wani gari suke?
Na'am, wato kanwar na wannan tana aure a Takum ne, sannan sunan mijinta Musa, sannan a cikin garin Takum suke da zama.
A jihar Taraba?
A jihar Taraba.
Muna jin.
Wannan shine abin da ke faruwa shine ɗanta Awalu ya je ya dan samu fitina da waɗansu yaran mahauta, sannan matsalar ta kai ga taji wajen ƴan sanda zuwa kotu. Sannan daga ƙarshe official manyan ungiyar mahauta suka je suka yi belin yaron a hannun kotu.
Ina zuwa. Wato ba ka yi bayanin wace matsala ba ce, don ba za a gane ba, matsala tana iya zama kowace iri ce. Menene ya haɗa su da waɗannan mahauta din shi Awalu?
Abin da ya haɗa Awalu da waɗannan yaran mahautan, akwai wani yaro ji da Awalu sun haɗu wajen sayen kaji. sai fitina ta hadu tsakanin su, sai ya kai ga suna fada da doke-doke. To awalu yana da karfi, maybe ya kada yaro. Yaro sai ya ruga ji ya ga ma ƴan uwansa yaran mahauta. Sai suka zo suka taru akan sa, suka dake shi, suka batar masa da waya. Sai kuma da ya tashi sai ya ji ya ga report a hannun ƴan sanda. Bayan ƴan sanda sun je sun kama waɗannan yara, sun yi bincike, sun samu laifin yaran ne, sai suka tsare su, suka shaje su zuwa kotu. Daga ƙarshe ainihin shugabannin mahautan suka je suka karbi yaran su a hannun kotu bisa sharadin cewar za su je su bi a yaron nan awalu dan danmu waya kudin sa. Wato kotu ta amince ma shugabannin mahauta na taku akan alfarman da suka nema za su je su zauna da yaro su bi a shi kudin wayan sa. Bayan sun fita da kwana biyu, yaran mahauta nan da aka karbi belin su sai suka tare awalu suka shi masa duk uban da ya daure masa gindi a nan takun, ba za su bashi waya ba, kuma in yi magana za su kashe shi, su kashe ubansa, su kone gidansa. Sannan suna tabbatar masa da cewar ba ainihin cibjoji na Taraba kabilar su ne, kuma duk kotun da aka kai su a Taraba babu wanda ya isa ya tsare su, babu yadda za a yi da su. Wannan shine kuma daga ƙarshe awalu ya koma ya gaya ma alkali. Alkali sai ya dauki ma'aikatan kotu ƴan sanda guda biyu ya hada da awalu, suka tafi suka je ainihin mahautan taku. Da suka je da ƴan sanda daga sako daga kotu, sai aka samu ainihin madakin sarkin fawan taku, sai ya kira su da shi awalu da ƴan sanda. Ya zai yi wa awalu tambayoyi kawai, sai ya fara marin awalu. Da yaransa suka ga yana marin awalu, sai suka taru a kansa, suka masa duka. ƴan sanda suka tsere da gudu suka bar awalu a wannan wurin. Bayan sun masa duka ya rasa inda yake, can an jima, mutane suka tallafa mishi, masu sai da kayan gwari suka dora shi a mashin ya dawo gidan babansa. Cikin dire kansa ya buga. A takaice dai yaro
buga kamar me kike nufi
da buga? Shi dai yaro jini ya hau kansa, ya zamanto ya zama kamar mentality,
wato kamar ya samu tabin hankali,
wato ya samu tabin hankali. To a dade babansa baya nan, sai ainihin uwar shi da kishiyoyinta sai suka dauke shi suka kai shi gidan wani malami don ya masa ruqiya, ko suna nufin aljanu ne.
Su ba su da labarin cewa dukan sa aka yi kawai dai su sun dauka huka cewa ai
suna da labarin dukan sa aka yi, sai suka ga cewa maybe dukan ne ya hadu da jinnu. So basu gaya mana wannan magana, basu gaya baban ba, sai kwana biyu yaro yana cikin wajen jinya. A takaice dai ya kasa magana, sai muka yi contact da su, suka kira ni suka ce min ga abin da ke faruwa. Sai na ce to yanzu su dauko shi daga gidan da aka yi bada magani. Sannan na nemi numban ainihin shi alkali, na kira shi, na yi confirmin shiwar, na bincike shi, to yaya aka yi ya tura yaron nan aka kai shi inda aka shuta masa, sannan kuma da aka kawo dawo aka bashi labari bai dauki matakin a kai shi asibiti ba.
A ya kai ka samu lambar alkali?
Wato lambar alkalin na same ta ne turu shi awalu, shi wanda aka shuta mawa. Shikenan alkali sai ya ce min shi yana jalingo yana gaban CJ, ko da ƴan sako suka dawo ba su same shi a kotu ba. Shikenan sai na ce masa to yaron nan dai already yanzu ya hauka shi, ka dauki mataki domin komawa takun, domin a dauki yaron nan a kai shi asibiti. Tunda rikici ne ƴan sanda, asibiti ba za su karbe shi ba tare da ƴan sanda. Ya ce min to yana Alhamis yana jalingo, Juma'a yana jalingo, Asabar Lahadi muka yi waya da shi cikin dire, ya ce min yana Bali. Ranan ya bar Bali zuwa ainihin takum. Ranan Monday muka yi waya da shi, ya rubuta ma DPO na takum takarda. DPO na takum ya bada ƴan sanda guda biyu, aka dauki yaro aka kai shi asibiti. Yanzu yana kwanci yau kwana biyu. Sannan tunda aka yi wannan ta'addancin har kawo yau, babu ɗaya daga cikin mutanen nan, daga kan sarkin fawa har madaki har waɗanda suke ƴan goyon bayansu, babu mutum guda wanda ya zo asibiti ko ya je gidan da ake lura da yaron nan domin masa jaji. Don haka hasali maganan da yake fitowa shine babu yadda za a yi da su. Da safiyar nan mun yi waya da alkali, alkali ya ce min ya tura jami'ansa su je su yi inviting waɗanda suka yi shooting farko. Shi kuma DPO mun yi magana da shi akan cewar yana jalingo, matarsa tana da matsayi ɗaya, tana da rashin lafiya. Don haka zai dawo, idan ya dawo GB zai je ya ɗauki mataki akan waɗanda suka haddasa fitina ta biyu. Don haka daga ƙarshe dai na gano cewar alkali da yamman nan sai ya kira kuma baban wannan yaron da aka ce za a kashe shi, sai ya hada shi da ma'aikatan kotu, sai ya tura shi ya ji ya nuna musu gidan da wayannan yara mutanen da suka yi bailin yaran nan suke. To nace masa kar ya je, domin ya tura shi ne shi ba ma'aikacin kotu ba, wadanda suka zo suka yi baili shi ya san su, domin bai yiwa kaman mutum kaman alkali mai hankali ya bada baili mutum wanda bai sani ba, wanda yake bai da capacity da ya kamata ya dauki baili a shi an bada shi baili. Don haka wannan shine babban damuwar mu. Wayannan mutane sun nuna mana cewa dai babu da wayannan yaran, wannan yaro bai da gata, don haka in ma sun kashe shi kamar yadda suke fadi za su kashe su kashe ubansa, ba abin da zai faru. To wannan shine matakin da suka dauka, don haka muna mika kukan mu da shewar hukumomi da suke jihar Taraba, daga kan Chief Joji zuwa commissioner yan sanda, zuwa ainihin commissioner yan sanda dake Jalingo, zuwa area commander dake lura da Takum da kuma Ukari da kuma Kurmi local government, duka su zama suna da masaniya su dauki matakin gaggawa domin samu wayannan mutane da suka fi karfin hukunci, domin hukunta su, domin su tabbatar wa duk dan Najeriya yana karkashin doka da oda ne. Wannan shine roko da muke yi.
Za a so a san shin shi Awalu wace sana'a yake, duk da dai matashi ne da kace bai ma kai shekara 20 ba.
Shi Awalu dan makaranta ne, sannan babansa yana sana'an gwari da kuma harkan kifi, musamman dai shi Awalu bai da, in ya dawo daga makaranta yakan fidda albasa, yana sai da albasa buhuna, wani lokaci kuma yana auna wa mutane. Wannan dai shine harkar sa na kasuwanci.
Me kuke bincike asalin wannan rikicin mun koma baya da ya taso daga wajen sayan kaji? Wani bincike kai har abun ya hada da mahauta, tunda kaga lamarin sai da kaji dai ba mahauta suke harkar kaji ba.
Wato binciken da nan shine shi asalin Awalu ya zo sayan kaza, shi ma wannan yaro dan mahauta ya zo sayan kaji. To a wurin ne fitina ta hada su, bayan fitina ta hada su suka fara doke-doke da junansu. Daga ƙarshe Awalun ya fi shi ƙarfi ya kada shi, da ya kada shi sai ya je ya samu ƴan uwansa, sai ya gaya musu, sai suka yi zuga, sai suka zo suka samu Awalu. Wannan shine dalilin da yasa suka samu rinjaye akan Awalu, suka basar masa da waya, suka ji masa ciwo. Daga ƙarshe magana ta je hannun alƙalin nan, alƙali ya bincike kuma ya tabbatar da yaran mahauta su suke da laifi, har ya cika musu waranti ya tura su roman. To daga ƙarshe wakilansu, shugabanninsu na mahauta, suka zo suka nemi wannan alfarma, sannan suka tafi da Awalu gaban alkali. Alkali da kuma ya amince, bayan sun fita da kwana biyu kuma suka je suka aikata wannan sabon ta'addan shi.
Abubakar Musa Mafindi kenan. Masu sauraro, in Allah ya kai mu ashirin na gaba za mu ci gaba da jin bayanin nasa. A madadin Nasiru Adamu Alhikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
To yanzu dai nan misalin karfe 1 da kusan rabi na dare ne a agogon Washington DC, ga kuma takaitattun labarai.
Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe Talata akan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan. Kasashen Amurka da Japan da kuma Koriya ta Kudu ne suka kira wannan zaman gaggawar, bayan da Pyongyang ɗin ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami a jiya Lahadi mai cin dogon zango zuwa sama, wanda ka iya harba ruka da zai ci nisan kilomita 4,500 ta sama. ‘Yan sandan Turai sun ce kutsen na'ura mai kwakwalwa ya addabi akalla ma'aikatu 100,000 a ƙasashe 150 a duniya, tare da saka cutar kwamfuta a kundin bayanai na ma'aikatun har sai sun biya wasu kuɗaɗe ga masu kutsen. Da yake hira da talabijin ITV a na ƙasar Burtaniya a kan wannan batu, daraktan ‘yan sandan Turai Rob Wainwright ya ce yana bakin cikin yadda adadin mutanen da wannan kutsen ya shafa zai daɗa ƙaruwa idan suka je aiki suka kunna na'urorinsu a yau Litinin. Ana gudanar da wani gagarumin bincike akan wanda zai zama sabon daraktan hukumar binciken laifuka a nan Amurka ta FBI, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sallami shugaban na FBI James Comey a makon da ya gabata. Gwamnati ta yi tambayoyi ga mutane 8 da ake niyyar ba ɗayan su aiki, kuma shugaban ya ce yana yiwuwa a yanke hukunci akan wanda zai yi wannan aikin kafin ya bar ƙasar a ranar Juma'a a balagurinsa na farko zuwa ƙasar waje tun bayan da ya zama shugaban ƙasa.
To masu sauraro, sai kuma da hantsi misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. Ciki hadda da rashin tayi akan bar arha a halin yanzu, kuwa duk mai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai anjima.